بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساتير ثلاثة sha'uku ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1439 daidai da 29 ga watan Mayu shekara miladiya ta 2018 wannan shine cassette na 180 cikin jerengiyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khair al-ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي وندا أكتسني رسولا ابن القيم الجوزية شيخ الإسلام رحمة الله عليه وانا لتافي موسوعة لتاريخ منظر الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دبياني أكن تفرق سادة آل رأي وسا دائرين يد يقول أنا دا الأمر الدين سادة زمن تكي وسا مالمسنا جنجنا ابن القيم سبود وانا أيكي مسمى سبود لرادة شواه ya rubuta asalin littafin ahalin tafiya inda yake kasar makka don yin aikin haji nesa da iyalansa da littafansa Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi bamu gushe ba muna bibiyan al-imam shaykhul islam ibn qayyim al-jawziya rahmatullahi alayh inda yake mana shimfida akan babuka da zai kulla akan al-ghazawat wal jihad zamu tashi inda yake cewa faslun wa idha urifa hadha yace ga wata gaba idan ka gane wannan wato batun da yayi tayi a baya na yadda ake yin wato gwagwarmaya da zuciya da gwagwarmaya da shedan da kuma irin kayan aikin da Allah subhanahu wataala ya baiwa shi dan adam da tanadin da Allah subhanahu wataala ya baiwa dan adam dan yin wannan gwagwarmaya da kuma dayan bangaren su ma shedan din da kafirai da ita zuciyar su ma Allah ya ba su sultani da za su yi wannan gwagwarmaya dan haka Allah ya sanya abin ya zama jarabawa ce ga mu'minai Allah ka sa mu su jarabawa yace to idan ka san wannan fal jihadu arba'u maratib sai ka san cewa jihadi mataki hudu ne matattakala ce guda hudu na farko akwai jihadun nafs gwagwarmayar da zaka yi kokarin da zaka yi na yakan kanka da kanka na biyu kuma wa jihadu shaytan sai kuma yakan shedan gwagwarmaya da shedan na uku wa jihadu kuffari sai kuma yakan kafirai gwagwarmaya da fadi tashi tsakanin musulmi da kafirai sai kuma na hudu na karshe a wannan jerengiya shine wa jihadu munafiqina gwagwarmaya da fadi tashi dan yakan munafikai malam yace fa jihadun nafsi arba'u maratib jihadun nafs wato yakan kanka da kanka yana da matakai guda hudu aidan har ila yau ahaduha ko ihdaha mataki na farko an yujahidaha ala ta'allumil huda kai kokari ka yaki kanka da kanka kai zuciyarka seti ka gyara ta zama tana shirye da koyan shiriya ilimin shiriya ilimin musulunci qur'ani da sunna da sauran ilimomin sa wadinul haqq ta zama tana shirye da karban addinin gaskiya addinin Allah musulunci addinin gaskiya allazi la falaha laha wanda zuciyar ba za ta tsira ba wala sa'adata ba za ta samu sa'ada ba fi ma'ashiha a wannan rayuwar ta duniya wa ma'adiha da kuma makomarta a lahira illa bi sai da musulunci din musuluncin nan wanda Allah ya alƙawarin cewa ba zai anshi wani addini ba sai shi inna ad-dina inda Allah al-islam wa man yattabi' ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wannan addinin na Allah musulunci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo da shi da sauran dukkanin annabawa addini ɗaya suka kawo musulunci to kai kokari ka yaki zuciyarka farko ta yi imani ta zama tana shirye da karban shiriya ta zama tana shirye da sanin Allah tana shirye da bin gaskiya da bin addini gaskiyar nan da addinin nan wanda idan babu shi zuciya ba za ta tsira ba wa mata fataha ilmuhu duk sa'ad da ilimin shari'a ya kubuce ma zuciyarka shaqiyat fid darain za ta zama matsiyaciya maras albarka tababbiya za ta zama ta tabe fid darain a duniya da lahira Allah ka raba mu da tabewa wannan mataki na farko kenan daga cikin matakai guda hudu na gwagwarmaya da zuciyarka as-saniya mataki na biyu an yujahidaha ala al-amali bihi ba'da ilmihi kai gwagwarmaya da zuciyarka ta iya aiki da ilimin da ta sani bayan ta san shi ya zama duk abin da ka sani na addini kana kokarin kai aiki da shi wa illa in ko ba a samu irin wannan mataki na biyu ba fa mujarradul ilmi bila amalin in lam yadurraha lam yanfa'aha ilmi babu aiki in ma har bai cutar da mai shi ba to ba zai mishi amfani ba domin amfanin ilimi shine aiki da shi wanda bai aiki da shi ba mafi karancin abin da zai samu kanshi a ciki shine manta ilimin wanda shi kanshi manta ilimi asara ne tabewa ce ko kuma ya wuce haka zuwa ga ƙaryata ilimin ko yin bara'a da shi ko kuma fito na fito ma da shi dan haka idan bai amfane shi ba fa idan bai cutar da shi ba ma bai kai ga cutarwa ba to ba ma zai mishi amfani ba mataki na biyu kenan aiki da ilimi as-salisa martaba ta uku an yujahida ala da'awati ilayhi kai gwagwarmaya da zuciyarka ta yi kira izuwa ga ilimi wa ta'alimihi man la ya'lamu da kuma zuciyarka ta yadda da tabarka ka samu damar koyawa wanda bai sani ba wannan ilimin abinda ka sani wa illa in mutum bai samu halin yin wannan jihadi ba kana min alladhina yaktumuna ma anzalallahu min alhuda wal bayyinat ya zama daga cikin malamai waɗanda Allah subhanahu wataala ya musu tofin alatsi ne cewa innal ladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun Allah ya ce lalle waɗannan mutane da suka san abin da muka aiko na gaskiya da shari'a a cikin littafin sannan kuma suke boyewa waɗannan Allah subhanahu wataala ya tsine musu kuma duk wasu masu tsinuwa ma sun tsine musu wanda wannan aya asali ta sauka ne akan yahudawa waɗanda suka san Allah suka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma suka san gaskiya ne sun san shi kamar da Allah ya bada labari kamar ya arifuna abna'ahu kamar da suke gane ƴaƴansu su sheda su san sunayensu su san su waye uwayensu amma duk da haka suka ƙaryata suka ƙi yin imani kuma suka ɓoye wannan gaskiyar da su suke tutiya da ita to duk malamin da ya wayi gari baya faɗan gaskiya baya karantar da gaskiya ya koma gefe to wannan zai iya shiga cikin lissafin ire-iren waɗannan mutane waɗanda Allah ya musu wannan tofin alatsi ne Allah ubangiji ka tsare mu wala yanfa'uhu ilmuhu ilminsa ba zai masa amfani ba wala yunjihi min azabillah kuma ilminsa ba zai tseratar da shi daga azabar Allah ba ya Allah ka tseratar da mu ar-rabi'a martaba ta hudu ta jihadun nafs an yujahidaha ala as-sabri ala mashaqqid da'wati ila Allah mutum yayi kokari kuma yayi gwagwarmaya da zuciyarsa ya saba mata da hakuri da juriya akan wahalhalu da fitintunu da kuncin da zai same ta a sakamakon wannan da'awa wa azal khalq da cutarwar bayi wa yatahammalu zalika kullahu lillah kuma ya jure wannan gaba daya dan Allah wannan matakin dama duk wanda ya kira zuwa ga gaskiya sai ya samu kansa a cikin cutarwa iri daban-daban kamar yadda ya tabbata ga annabawan Allah tun daga annabi Nuhu har zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi da aka bada labari sai da ya zama ya fuskanci matsaloli matsaloli daga mabiyan shi da al'ummar sa ƙaryatawa da zagi da cin mutunci da sharri har zuwa kisa wakadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bih haka Allah ya ba manzara sallallahu alaihi wasallam labari cewa babu wani manzo da yabo gabaninka sai da ka ci mishi boka ko aka ci mishi mahaukaci kamar ka ce kafirai suna wa junan su wasiya cewa duk wanda yazo ya ce muku Allah ya aiko shi ku ci ƙarya ne ba wannan wasiyan bane kuma kawai sun hadu ne akan bata da Allah yake cewa balhum qaumun tawagun dukkanin su al'ummai ne waɗanda suke masu wuce iyaka masu maka wuce makari da rawa sannan haka banu isra'ila musamman sun kashe annabawan Allah kamar yadda a cikin kira'ar wa kam min nabiyyin qutil so da dama akwai annabawan da aka kashe kuma Allah ba mu labarin sun kashe annabi zakariya da annabi yahya da annabawa birjik banu isra'ila sun kashe su akwai annabawan da aka yi attempting kashe su kamar annabi musa Allah ya bashi izini ya gudu da ire-iren su dan haka to duk wanda yazo bu wannan tafarki na annabawa game da wa'azi da cewa abu Allah shi daya ayi tauhidi a daina shirka a daina bautar gunki a daina maguzanci a daina tsafi ayi kaza ayi kaza ayi kaza za a farko za a tsane shi za a yi mishi sharri da kage za a yi mishi makirci da kuma har za a iya kokarin raba shi da rayuwarsa wanda an yi wa malamai da dama haka azamun na mabambanta to idan mutum ya kai ga wannan mataki wajibi ne ya yi hakuri da wannan cutarwa kuma ya jure ta yana mai neman lada a wurin Allah fai da stakmala hadhihi al-maratib al-arba idan mutum ya cika waɗannan matakai guda hudu sanin Allah aiki da ilimin da ya sani na Allah karantar da wannan ilimi da kuma hakuri akan fitina to wannan ya zama sara minar rabbaniyina ya zama daga cikin mutane na Allah ya zama rabbaniyun wato na hannun daman Allah fa inna salafa don malaman farko mujmi'una ala anna al-alima la yastahiqqu an yusamma rabbaniyan hatta ya'rifa al-haqq sun hada kan cewa malami ba a kiran shi da suna rabbani wato malami mai tarbiya malami wanda yake na Allah har sai ya san gaskiya wa ya'mala bihi kuma yayi aiki da gaskiya wa yu'allimuhu kuma ya karantar da gaskiya faman alima wa amila wa allama fa zaka yud'a aziman fi malakutis samawat wanda ya san gaskiya yayi aiki da ita kuma ya karantar da ita to wannan ana kiran shi da sunan babban mutum a cikin mulkin sama ya karshen nan na faman amila faman alima wa amila wa allama yazo an ruwaito shi a matsayin magana Isa almasihu ne alaihi salam kamar yadda al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito a cikin kitabuz zuhud nashi cewa daga annabi Isa alayhi salatu wassalam da shi Imam Ahmad da Imam al-Baihaqi a cikin Shu'ab al-Iman da Imam al-Hafiz al-Khatib al-Baghdadi a cikin littafin Akhlaqur Rawi da isnadi wanda yake mursali ba wai manzon Allah ne ba da labarin ba wani tabi'i ne yace an danganta wannan magana ga Isa al-Masihu alayhi salam wallahu ta'ala a'lam sai malan yace faslun ga wata gaba wa amma jihadu shaytan to bayan da ya gama mana wannan matashiya akan jihadun nafs sai yace wa amma jihadu shaytan shi ko jihadi na shaytan ya kash shaytan fa martabatani to matakai ne guda biyu ihdahuma mataki na farko jihaduhu ala daf'i ma yulqi ila al-abd min ash-shubuhat wash-shukuki al-qadihati fi al-iman kai kokari na farko kai gwagwarmaya da shedan ka yake shi akan shubuha da yake wurgoma bawa a cikin zuciya da shakka game da addininka. Shedan zai dinga riya maka shakka akan Allah, shakka akan alkiyama, akan tashin bayi, akan mutuwa, akan sakamako, akan addini da sauransu. Shine muka karanta a baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum yaji wata shakka kariya fada, kai ya fadi muguwar magana, wannan alamar imani ne. Sannan kuma kada ma'ana sai kuma ya ta'awuzi, ya nemi Allah ya tsare shi daga sharrin shedan. Shedan ne yake bujiro da mutum irin wannan mummunar magana game da Allah subhanahu wata'ala, ko game da lahira, ko game da addini, ko game da alqur'ani da makamantansu. To shedan ba zai gushe ba, yana sawwara ma bayin Allah mutane wasu maganganu marasa kan gado, maganganu masu ban tsoro, kamar yadda sahabban suka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari cewa maganar da mutum zai ji tsoron in ya fade ta ma to yayi ridda ne, amma zai ji tana yawo a cikin zuciyarsa. To wajibi ne kai kokari ka kori shedan, ka galabaice shi da wannan. To ana galabaitan shedan ne ta haka, na farko tukunna da yaqini, gasgata Allah a zuciyarka. Na biyu kuma da yawan ambaton Allah. Ambaton Allah anan tun daga ambato na zuci shine tuna Allah, wai tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, karka yadda ka dinga tafakkuri akan Allah, a ka dinga tafakkuri akan halittun Allah ne. Ina fata mun gane wannan. Kaga din kokarin sai ka gano ya Allah yake, a kamar yadda Allah ya dinga bada labarin halittunsa, sama da ƙasa da ruwa da iska da abinci da rani da damuna da haihuwa da mutuwa, yana kawo waɗannan labaran don a ɗau izina. To ka zama daga cikin waɗanda Allah ya ba su wannan lasisin cewa suna kallon waɗannan abubuwan. Waya tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila, suna kallon sama da ƙasa, suna kallon sauran halittun Allah, sai su ce lalle Allah bai halicci waɗannan abubuwa ga banza ba. Amma kaka dinga tafakkurun fillah, wannan shine ya kawo aqidu munana da dama. Kokarin sai an fahimci ya Allah yake, Allah shi kuma bai bada dama kwakwalwa ta riske shi ba. La tudrikul absar, kwakwalwa da zuciya da ido da komai ba su iya riska Allah. To da haka zaka kore wannan ne na farko bayan ka samu yaqini. Na biyu kuma sai ambaton Allah ta fuskar tunani akan halittun Allah, shine ambaton zuci. Sai kuma ambato na baki ta fuskar tilawa alqur'ani mai girma da tadabburi a cikin ma'anarsa, da yin zikirori na yau da kullum, istighfari, salati, hailala da sauran ire-irensu a wurare na musamman, da kuma waɗanda suke buɗaɗɗu, waɗanda ba a yi musu iyaka ba. Kai ka zauna kawai kai ta salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ka zauna kawai kai ta istighfari, karka damu sai ka kirga, in ba wanda aka ce sai an kirga bane. Ibn Mas'udin yana cewa ku dinga kirga zanubanku ne, Allah ya lamunce muku zai kirga muku ladan, ba za a yi muku kwange ba. La kaka damu da sai ka kirga, duk da yake an samu sahabbai suna kirgawa kamar Abu Huraira, kamar Abu Darda, amma da labari kamar yadda al-imamu abin nan Ibn Abi Shayba ya roto a cikin musannaf cewa Abu Huraira yakan yi istighfari a rana guda sau 10,000, shi kuma Abu Darda yakan yi sau 40,000, kuma kowannen su yana da tarin kwayar dabino da ya ajiye a wata kusurwa a gidan shi wanda suke kirgawa da su. Wallahu a'lam. To ya zama ka yawaita wannan ambaton Allah, kada bakin ka ya bushe daga ambaton Allah. To sai wannan ya zama maka kariya, ya zama maka rigakafi, ya zama maka immunity daga shedan ya sayi maka wannan waswasan. Ina fata mun fahimci wannan. To mataki na karke kuma, a lokacin da idan ya samu wata dama a kanka, iza masahum fa'ifun mina shaitani tazakka fa idha hum mubsirun, sai kai maza ka fadaka, shine zaka yi wancan ta'awuzi din, ka sake kokarin samun wata kariya daga barnarsa. To wannan shine jihadi na farko da zaka yi wa shedan akan shubha da shakka waɗanda yake sanya su a cikin zukatan bayi. Allah ka tsare mu. Asaniya, mataki na biyu na jihadin shedan shine jihaduhu ala daf'i ma yulqi ilayhi min al-iradatil fasidati wash shahawat, kai kokari ka yaki shedan akan abin da yake bujuro maka da shi na irada manufa mummuna tabarna manufar yin sabo manufar yin shirka manufar yin fasikanci manufar yin barna manufa ta kin yin biyayyar Allah washahawat da sha'awar da yake tunkudowa mutum sha'awar yin barna sha'awar fasikanci sha'awar kafirci sha'awar yin lalata sha'awar yin lalaci da barin addinin Allah wanda shaitan yake bujurowa mutane da shi fal jihadul awwal yakunu ba'dahu al-yaqin kaji magana jihadin can na farko idan ka iya cin nasara akan shi to abinda zaka samu shine zaka samu yaqini game da tauhidin ka wasani shi kuma wannan nabiyin yakunu ba'dahu as-sabr idan ka iya cin nasara ga shi akan shaitan game da waɗannan abubuwa ka iya hana kanka daga fasikanci da sabo da barna da laifi da ta'addanci da wuce iyaka da ire-iren su to zaka samu ainihin wato yanayin as-sabr hakuri zaka zama mai hakuri akan biyayya Allah qala ta'ala Allah yake cewa waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinuna Allah yake su kuma muka sanya a cikin su a'immatan jagorori yahduna bi amrina suna shiryatar da mutane da al'amarin mu lamma sabaru mutanen Madina da qurra'u na basara suna suke karanta da lamma sabaru da lamun da mimun mai shadda lamma sai zama ai id sabaru ko kuma hina sabaru sai zama zarfiya ce kenan anan zamaniya hina sabaru su kuma kufawa daga cikin qurra'u su kuma suna karanta wannan wajen da lima sabaru waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lima sabaru sai zama bima kenan bima sabaru ai sai zama bisababi sai zama wannan lamun din tana zaune ne a mazaunin ba'un sababiyya sai zama ma'anar shi bima sabaru a dalilin hakurin su can kuma lamma sabaru a lokacin da suka yi hakuri dukan su kirawoyi ne tabbatattu a yayin da shi kuma mushafi na Abdullahi dan Mas'ud yazo da kira'an bima din kai tsaye bima sabaru din wanda zai zama ma'anar shi daya da kira'an kufawa suke sa'i kenan wallahu a'lam sabaru anan ma'anar shi kamar yadda malamai suka fassara shine as-sabru 'ala ad-din was-sabru 'ala al-bala hakuri akan yin addinin ka hakura ka dinga yin addini a sa da wasu ba sa yi wasu na biye masan zuciya wasu na wasa da addini kai ka hakura kai da kuma ka hakura akan bala'in da zai biyo baya na waɗancan da ba sa addini za su dinga maka isgili da istihza'i da kyara da makirci da sharri za su yi maka kuma in kai hakuri sai Allah ya sanya ka daga cikin shugabanni sai ka zama babba waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yahtadu yuqinu suka zama yayin da suka zama sun yi hakuri wa kanu bi ayatina yuqinuna suka zama suna masu yaqini da ayoyin mu to kalla ku ga gabobin ayar guda biyu sun bayyana waɗancan abubuwa as-sabru wal yaqin kaga fa akhbara anna imamata ad-din sai Allah ya bada labari cewa shugabanci a cikin addini innama tunalu bis-sabri wal yaqin ana samun shugabanci ne a cikin addini bis-sabr da hakuri wal yaqin da kuma gaskata Allah duk wanda ba shi da waɗannan sifofin guda biyu ba zai taba zama jagora a cikin harkar addini ba wanda ba shi da hakuri bai da hakuri da ita kanta wato harkar addini tun daga kan tauhidi da wajibobi da zai dinga aikatawa da ibada da sauran abubuwan da Allah ya daura masa bai iya hakuri ya jure su ya aikata su sannan kuma bai iya hakuri da abin da zai biyo baya na cutarwa da ƙarya da kage da fitina wanda har yana iya kaiwa ga kisa idan ba zai iya hakura da wannan abubuwan guda biyu ba to ba zai iya zama jagora addini ba kaga sahabbai haka suka yi wannan hakurin tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama musamman a zamansu na Makka sun yi hakuri da cutarwa su ne mustad'afin suna da rauni kafirai kuma sune masu ƙarfi sune ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadid a lokacin su Utbatu su Abu Jahl su Abu Sufyana su wane ne ga sunan manyan kafirai attajirai masu fatuwa masu ƙarfi su bugi wane su kashe wane su azabtar da wane aka hana ba su abinci aka hana magana da su aka hana su komai aka hana su sakewa amma da haka suka yi hakuri akan wannan addinin har wazara na ma da suke tunanin cewa mata nasrullah ya manzon Allah yaushe ne wannan alƙawarin da kake ta mana na taimakon Allah zai zo manzon Allah ya ba su labarin cewa kafin ku ana samun mutanen da suke yin imani wanda mutun za a sanya mishi zartu a tsakankanin madigarsa a dinga gigarawa har sai an fara shi gida biyu an fara zuwa tsakiyar cinyarsa ya zama ya fadi gefe kamar an fara katako amma ba zai dawo daga imaninsa ba to wannan hakurin da suka yi kenan sannan kuma suna da yaqini cewa abinda suke akai gaskiya ne shi sa Allah ya ba su daukaka daukaka tana bayuwa ta fuskoki da dama malamai sun yi bayani akan me ake nufi da wannan daukaka na farko dai Allah yana wanzar da ambatansu yana daga cikin zaman su limamai shuwagabanni Allah ya wanzar da ambatansu kamar yadda Allah ya wanzar da ambatan sahabbai da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa tabi'ai da atba'ut tabi'in yanzu babu yadda za a ambaci wata magana ta addinin Allah sai ya zama an ambace su sune sarkakke da za a bi a kai ga kan magana wasu sun mutu shekara fiye da 200,300,400 amma sai kaga an fi sanin su fiye da mutanen da suke ma tsaye a zamanin nan namu inda kai harka addini kake kullun ana ambatan su an Abi Huraira Abubakar ya yi kaza Umar ya ce kaza Maliku ya faɗi kaza kullun ana ambatan su to wannan ta daga cikin imama din ambato na biyu Allah ya bada shaida muminai ma su bada shaida akan cewa mutanen kirki ne su kaga ne sahabbai Allah subhanahu wataala da kanshi ya dauki wannan dawainiyar ya bada wannan shaida a wurare daban-daban a cikin alqur'ani kamar yadda Allah ya bada shaida akan annabawansa ya tsare su ya bada shaida akan cewa su mutanen kirki ne to haka kuma ya sake daukan wannan dawainiya ta bada shaida akan sahabbai su kuma wanda suke kasa da sahabbai sune tabi'ai da atba'u tabi'ina su ma da suka bi wannan tafarki sai Allah subhanahu wataala ya bada ya yada gaskiyar su a cikin mutane har mutane suka bada shaida akan cewa mutanen kirki ne su da wanda suka yi zamani da su da wanda suka bi a bayan su duka sun yarda cewa mutanen kirki ne su sannan sai falala falala ita ce daukakar da Allah ya ba su ta fuskar nassoshin da suka zo suka faɗi cewa su mutanen kirki ne للفقراء الذين اخرجوا من ديارهم كذا 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 ده انصار ولان ده الله يتي والذين تبعوا الدار والايمان من قبل ده نبايس ده الله يكي cewa والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا زوا كرشن wadannan ayoyi duka wadannan falala ta tabbata gare su sannan kuma baya ga wannan sai kuma ladan su da Allah yake wanzarwa ladan su da Allah yake wanzarwa shine hanya alkhairin da suka bi duk wanda ya bi hanyar to suna da ladan shi karkashin addallu alal khairi kafa'ili to kuma sai uwa uba Allah subhanahu wataala yace ya yadda da su Allah yace ya yadda da su radiyallahu anhu wa radu anhu Allah yace ya basu aljanna lil ladina ahsanu husna wa ziyada innal ladina sabaqallahu minal husna ulaika anhum mubaduna ga sanan nasu shi iri daban-daban Allah yace ya yafe musu la kataballahu ala annabi wal muhajirin wal ansar sannan kuma sai ita kanta sarautar wanda Allah yake iya ba mutun sarauta ta gaske da haka kaga hulafa'ur rashidun dinnan gabaki dayan su kowanne daga cikin su yana daga cikin mutane na farko-farkon musulunta dukan sun musulunta musulunci ma bai kai wata uku ba sayyidina Usmana da Abu Bakar da Umar da Ali kowannen su a watanni na farkon musulunci da shi aka fara tun ba su kai a kirga su da yatsu ba su aka fara musulunci suna da wannan asbaqiyya sune as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar to wanda da yabu wannan tafarki nasu shi yake tsira wanda bai bi ba babu garanti akan zai tsira babu garanti da haka Allah ya ce wallazina ja'u min ba'dihim, wanda di yazo a bayan su inda yana son ya tsira, me zai ya kuluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. In baka yi wannan batu babu da zai ka tsira, shine ma'anan imama anan da Allah ya musu tambari ya ce wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina, ba wai dole sai shugabanci wanda kake tsammani na mulki ba, wannan shi kanshi wata fitina ce mai zaman kanta. To shi sa kuma daga shudewar wannan zamanin da aka daina sanya waɗanda suke na gaba gaba a musulunci a shugabanci, to daga nan sai al'amari ya lalace wa musulmai, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu ya ba su labarin dama cewa haka za ta faru. Abu Hurairah yake cewa manzo Allah ya gaya mana cewa al'amarin musulunci zai fara dagwalgwalewa ne a hannun wasu ƴan mitsitsilan yara min bani fulanin ughailimatan min bani fulanin, yana cikin Bukhari, yace wasu ƴan kananan yara mutanen gidan wane shi da naga dama sai in faɗi mutanen gidan su waye yake faɗi. Shine sahabin da ke bada labari yace sai muka je ƙasar Sham muka ga sarakunan na bani Umayya abnaul walid, yace wallahi ina ganin su sai na gane fasarar karatun, sarki ne za a dace wani shekarar shi 21 wani 22 wani ko gemu bai fara ba, yayi ta shirme iri daban-daban, su ne suka fara kawo matsaloli da abin nan da lalata al'amarin shugabancin musulunci. To haka kuma aka tafi har zamanin Banu al-Abbas har kuma a yau din nan haka yake. Allah ubangiji ya tsare mu. Ash-shahid shine wato wannan imama da Allah ya baiwa mutanen farko ita ce hakuri da suka yi da kuma yaqini da suke da shi game da al'amarin Allah. Sai yace fa akhbara anna imamata ad-dini inma tunalu bis-sabri wal-yaqin. Allah subhanahu wata'ala ya bada labarin cewa limanci shugabanci a cikin addini ana samun shi ne da hakuri da kuma yaqini gaskatawa. Fas-sabru shi hakuri yadfa'u ash-shahawati, zai tunkuɗe maka sha'awa, zaka yi hakuri da abubuwan da suke na barna kana ganin ana yayin sa ana aikata su kai ka hakura ka aikatawa. Wal iradatil fasida, da munanan manufofi, munanan manufa ta yin ta'addanci, ta yin barna, ta yin iya shege, ta yin sabo ko zunubi ko wuce iyaka, ka hakura da ita. Wal yaqinu, shi kuma yaqini yadfa'u ash-shukuka wash-shubuhat, zai tunkuɗe maka shakka da shubha, ba za ka yi shakka game da ɗayantaka Allah ba za ka yi shakka game da rububiyyarsa ba za ka yi shakka game da sunayensa ko cancantar bauta da ya cancanta ba za ka yi shakka game da wannan mankana da yaqini, duk da samuwar abubuwa da dama waɗanda suke jawowa zuwa ga shakkar a cikin rayuwa. Ka ji ɓangare na biyu da yake ta ƙoƙarin tattaunawa a kai shine ɓangaren jihadu shaifan, wanda ya ce yana da mataki biyu. Mataki na farko ya kai shi game da tunkuɗe shubuharsa, na biyu kuma ya kai shi game da tunkuɗe sha'awarsa da mugun nufin da yake nufa taka da shi. Faslun wa amma jihadul kuffari wal munafiqina fa arba'u maratiba, sai kuma jihadin kafirai da munafikai shi kuma yana da mataki guda hudu. Bil qalbi, farko a cikin zuciyarka, mataki na ƙasa shine ka ji kana kyamar abin da suke yi a zuciyarka. Idan baka kyamar abin da kafirai da munafikai suke yi, to babu ragowar imani a zuciyarka kenan. Na biyu wal lisan, da kuma gwagwarmaya da baki, yi musu wa'azi, yi musu nasiha, tattaunawa da su, faɗa musu gaskiya. Wal mali, na gaba da wannan kuma sai sanya dukiyarka a cikin harkar wa'azi da da'awa da karantarwa da fanso waɗanda suka tuba da yi musu abin nan kyauta da sadaka wanda suke cikin rankiya ta mu'allafatu qulubuhum kenan. Wan nafsi, sai kuma ka bayar da kanka da rayuwarka. Wajhadul kuffari akhassu bil yadi, in muka lura yaƙin kafirai to shi ya samu keɓantuwa da ana yin shi da hannu, ana yin yaƙi na gwagwarmaya da kafirai da hannu, amma ba a jihadin munafikai da hannu, domin an nemi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada dama a yaƙe su, ya ce a'a wancan babban munafiki dan Salul dan sama da kanshi na cikin sa Abdullahi yazo ya roki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzo Allah ka bani dama ni na kashe makashi saboda in bayan da yaji labarin cewa Ansaru suna shirin su zo su nemi wannan damar sai zo da kanshi ce ni ka bani dama ya manzo Allah na kashe shi idan ni na kashe shi ni na kashe abuna ba za a dinga wayar gari ina kallon wani ina cewa ga wanda ya kashe ubana ba ni na kashe makashi manzo Allah yace ya kurabu da shi kar a ce Muhammad yana kashe sahabban shi haka manzo Allah ya dinga lallaba shi ya dinga lallaba shi har ta Allah ta kasance kuma ko da ta Allah ta kasance din manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai ce to shikenan alhamdulillah a zo ayi murna ayi walima wannan matsayaci Allah ya kawo mana karshen shi ba a manzo Allah ya je da shi aka yi janaza ya dauki rigarsa yar ciki kamar ka ce singulating jikinsa wanda zufar same albarka take tabawa ya bayar aka daurawa wannan mutum a jikin kwankwasan shi a matsayin likafani sannan ya yi mai sallah har Umar ya dan yi wato tirjiya ya nemi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karan tsaye akan cewa ya manzo Allah ka fa ce mutumin nan gashi gashi shine Allah ya ce kaza akan shi Allah ya ce kaza akan shi kuma zaka mai sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akhirani ya Umar ka matsa ka bani waje Allah na bai hana ni ba wato ba da zafin kai bane kenan ba wai kawai da a gani na ba yadda mutane suke ganin abu bai dace ba idan Allah bai hana ba ya dace kenan yadda suke ganin kuma ya dace in Allah ya hana to bai dace ba shi yasa da yaje sallar Allah subhanahu wataala a cikin hikimarsa sai ya wahayi kuma ya hana cewa karka saki wala tusalli ala ahadin minhum mata abada karka saki wani a cikin su wato abin nan sallah daga yau malamai suka ce abinda yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallar tun asali yana sanar da cewa wannan mutumin bai cancanta ba amma na farko saboda tausayi irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma arsana ka illa rahmatan lil alami tausayi kalli wadancan da suka yi mubahala ba mubahala ba li'ani har fa an gama li'anin da komai manzo Allah ya ce musu alaysa bainakum ta'ibun bayan namijin yayi tsinuwa yayi tsinuwa yayi la'anta kafa biyar ita ma habba za ta yi ba sai ta ga ƴan uwanta suna kuka cewa za a ji kunya yau sai kawai ta rufe idanta ta yi din har sun gama manzo Allah yake cewa babu wanda ya tuba a cikin ku yana bude musu kofar tsira duk da haka dai suka murje idan suka tafi to haka shi ma wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fatan shi kowa ya tsira dan haka shi yasa sai mishi wannan addu'ar da dai kenan na biyu kuma ko kuma saboda abin da ya faru a baya da aka yi mishi mutuwa shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan Salulu ya taba kawo gudunmuwar likafin to sai ya mishi irin abin da manzo Allah ya karantar na cewa wanda ya muku alkhairi man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu dai ne wannan sallah Allah ya hana to kun ga shahidi shine wannan mutumin fa da shi da jama'a sa zamu zo bayyana sunan sa wata gaba wadanda ake cewa munafikai wadanda aka san su kowa ya san su a Madina zaka ji sunayen su malamai sun kawo kuma da isnadoji tabbatattu insha Allah zamu tattauna akan su a wata gaba an san su munafikai ne kowa yana gudun su kowa na baya baya da su kowa bai yarda da su ba amma kuma jagoran su ya mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi wannan an so a bashi wato ya bada lasisi a kashe shi yake to wannan yana nuna cewa in dai mutane sunan su munafikai wato na cikin musulmai to ba a yin yakin su da takobi sai dai ku zama ala hadarin mirhu ala hadarin hadar na farko shine kar a sake a basu wuri su sakata su wala to wanda aka tabbatar wani munafiki ne ko ana shakka akan dan leken asiri ne ko ba a yadda da amincin addinin da yake ba ko to ba a bashi mukami wanda zai zama wani strategic mukami a cikin al'ummar musulmai kar ku bashi shugabanci kar ku bashi mataimaki kar ku bashi jada baki jan baki ana tafsiri kar ku bashi sakataren kungiya duka Umar hatta mutanen da suka yi ridda a zamanin sayyidina Abubakar ashabur ridda wanda suka dawo musulunci bayan da aka yake su wanda basu mutu din nan ba wanda Allah ya taimake su suka dawo cikin musulunci Umar baya ba su mukami sai wadannan imanin su ya taba yin shakin ba zai ba su mukami ba duk mukamin da yake rabawa yana rabawa ne ga wadanda suka tsaya suka gajarce akan addini to da haka ake maganin su ba a ba su mukamai dan kai zama suna da fada aji
sannan kuma na biyu za a dinga sa ido akan abin da suke yi ya zama akwai sa ido na musamman akan me suke gudanarwa kuma akan gane su ne dama idan ya zama mutum shi asali ta bayyana ba addinin yake nufi ba wani mukami yake nema ko wata daukaka domin shi wannan dan salul me ya faru da shi an gama shiri za a nada shi sarkin Madina za a nada shi Malik shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya dawo Madina shikenan idza jaa naharul lahi batala naharu maqal duk sai aka mamanta da shi kowa ma ya manta ma cewa ana wani shiri akan akan shi shine abin ya bashi haushi sai ya ki yin imani su da kansu yan uwan shi din muminai wani lokaci suka ce manzo Allah ya manzo Allah kai hakuri da shi kai hakuri sai hakuri wannan tsohon mu mun san matsalar shi mutun ne mai san girma da daukaka wanda kuma da kowa na jin maganar sa kuma ba a san shi da rowa ko wani halin rashin karamci ba to amma yanzu ya samu kanshi a cikin wani yanayi wanda ya gaza tolerating din sa shine ya samu wannan matsala dan haka ba a yakan kafirai da takobi amin ba a yakan munafikai da takobi sai dai a yake su da halshi shine a tattauna akan matsalolin su a tona asirin matsalar ai musu wa'azi da sauran su wajhadul munafikina akhas bil lisan jihadin munafikai shi kuma shi yake banta da ainihin halshi sai malam yace faslun wa amma jihadu arbabiz zulmi wal bid'i wal munkarat fa salasu marat sai kuma ga wani reshi shine jihadin arbabuz zulmi masu zalunci matsuta wal bid'i da yan bid'a wal munkarat da masu munanan ayyuka fasikai da fajirai da mutanen banza fa salasu marat martaba uku ce wannan al'ula mataki na farko bil yadi idza qadara zaka yake su da hannu idan ka samu halin yakan su wannan kamar da malamai suke ambata yake banta da shugabanni shugabanni wanda suke rike da shugabancin al'umma su suke yakan zalunci da bid'a da munanan ayyuka ta fuskar amfani da hannu saboda su suke da yan sanda su suke da ma'aikatan tsaro su suke da yan leken asiri su suke da dogarawa da haka su za su sa aje inda ake barna a hana a aikace su suke da hizba su suke da karra da kaza da haka za su sa a hana shan giya a hana zina a hana caca a hana duk wata barna ko sabo ko wani biki ko maguzanci da ake yi bil yaji wannan mutumin da yake talaka bai iya yi sai dai kai a iya mulkinka ma'ana a gidanka to nan mulkin ka ne ko a hukumar da kake shugabanci ko a makarantar da kake headmaster ko a islamiyyar da kake kai ne sayyidinta ko a garin da kake sarauta iya sultaninka amma kawai kai idan gama gari ne talaka to duk hamasa ka bai halasta kai wannan ba domin idan kai haka kuma zai zama fauda baka da karfin mulkin da zaka zartar don ka je kokarin yin haka na farko ko da ka ci nasara a kai ka wuce iyakar abin da Allah ya fawwala maka ko kuma garin yin hakan zai zama fada da tashin hankali tsakanin musulmai bil yadi idza qadara idan kana da karfin haka wato kaddaran haka shine mulki din fa in ajaza idan baka da mulkin da zaka yake su da hannu in taqra ila lisan sai zama kana da ilimin da zaka yi wa'azi kana da fasahar da zaka yi tankiya kana da girman mutunci a idan su wanda zaka bada umarni ko ka hana kai ne dattijo ko kai ne malami ko kai ne jagora a cikin al'umma ko wani shugaba ko dan siyasa ko mai wani mukami ko mai sarautar gargajiya wanda dai baka da karfin zartarwa amma kana da karfin mutuncin ido da mutuncin baka da kuma ana ganin girmanka ana ganin kimarka to sai ka koma kan wannan sai ka dinga wa'azi ka dinga tunatarwa ka dinga fada kana ainihin wato koya musu fa in ajaza idan ka gaza wannan jahada bi kalbi kai ma talaka ne kamar su ko jahili ne kamar su ko wanda bai da karfin iko ne kamar su sai ka koma ka kyamaci abin a cikin zuciyarka fa hadhihi falafata ashara martabatan min aljihad
ce kaji matakai 13 na jihadi da ya ambata ga su can wadancan na farko jihadun nafsi guda 4 jihadu shaytani guda 2 nawa kenan 6 ko jihadul munafiqina wal kuffari guda nawa su kuma guda 4 nawa kenan 10 sai kuma jihadi arbabil fitan albabil zulmi wal bid'i wal munkarat guda 3 13 kenan wannan sune matakan jihadi daya bayan daya kaga ya saba wa tunanin duk wata kungiya ta ƴan gwagwarmaya ko kungiya ta ƴan hizbiya ko kungiya ta ƴan kutubiya ko suwaye da ƴan kalakatu da ƴan boko haram da ƴan ikhwan da duk wani wanda yake dan tashin tashina ne da zaran an ce jihadi wanda yake tunani kawai shine bilyadi a dauki makami kawai a sara ko a ji abu ga bom ba ruwan shi da duka waɗannan matakan da haka shi sa ba sa cin nasarar jihadin su har yau babu inda suka yi jihadi suka ci nasara sai dai su bata ƙasa kalli Afghanistan kalli Iraki kalli Suriya kalli Misra kalli Najeriya nan musamman kasashen abin nan arewa maso gabas duk inda suka zo barna kawai suke kawo saboda ba sa bin matakan daga wani mataki ko ba su tsallaka zuwa wani na can na sama ba za su bi ɗaya bayan ɗaya ba kamar yadda mutanen farko suka bi sai Allah ya ba su nasara malam yace waman ja waman mata walam yagzu walam yuhaddith nafsuhu bil ghazwi mata ala shu'batin minan nifaq shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewa wanda ya rayu har ya mutu walam yagzu bai yi jihadi ba bai yaki ba walam yuhaddith nafsuhu bil ghazwi zuciyarsa bata riya masa cewa ya kamata yi jihadi ba mata ala shu'batin minan nifaq ya mutu a bisa wani reshe na munafinci wannan hadisi al-Imam Muslim ya fitar da shi da al-Imam Nasa'i a cikin al-Mujtaba da kuma a cikin al-Kubra duka ya fitar da shi haka al-Imam al-Baihaqi ma ya fitar da shi al-Imam Ahmad ibn Hanbal da kuma al-Imam Abubakar ibn Abi Asim a cikin littafin shi mai suna Kitabul Jihad ya fitar da shi haka al-Imam al-Baghawi Husain dan Mas'ud a cikin Sharh As-Sunna da al-Imam al-Hafiz Abu al-Qasim ibn Asakir al-Dimashqi a cikin At-Tarikh nasa duka waɗannan malamai sun fitar da shi daga sahabi abin nan Abu Huraira al-Imam Abu Dawud ba ya fitar da shi hadisi ne sahihi da yake da gurba wato isnadin shi guda ɗaya ne dukka ta ko ina yana tikewa ne akan sahabi Abu Huraira ta radiyallahu anhu Ibn al-Mubarak a cikin riwayar Muslim yace sai muka ji ana cewa fa nura anna zalika kana ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai malamanmu suka fassara mana cewa ana nufin wanda ya rayu ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musulmi a cikin tawagan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma kuma ya zama shi ya rayu har zuwa sanda aka fara jihadi bai taba zuwa ba kuma zuciyarsa bata taba riya masa ya je jihadi ba to babu musulmin da zai yi haka sai in ya zama ya fita daga cikin asalin musulunci ya koma rankiyaccen ta ƴan munafurci su dan salulu da su Jadd ibn Habib su ne kawai ba su zuwa jihadi su ne masu cewa inna buyutana aura su ne kullun suna da wani uzuri da za su kawo in ma an fita da su din law kharaju fikum ma zadukum illa khabalan in ma sun bi ku ba wanda su kara muku sai tabewa za su dinga kawo muku shubha suna sanya muku rauni suna sanya muku karaya to waɗannan su ake nufi al-Imam an-Nawawi da ya fassara wa yace wannan fassara ce karɓaɓɓiya amma ba za a keɓance hadisin da ita a ce sai zamanin annabi da sahabbai ba kawai duk wanda ya rayu kuma a wani zamani irin wannan ta fuskar buƙatuwa zuwa ga jihadi a lokacin da zai zama musulmai suna buƙatar jihadi ko ibtida'an ko kuma suna buƙatar jihadi difa'an an ardil muslimina to duk musulmin da ya rayu a wannan lokacin ya zama bai yi jihadin ba gashi ana yi kuma zuciyarsa ba ta riya masa ya kamata ya yi ba to zai shiga cikin wancan yanayin
na fata mun gane da haka hadisin ba wai amine kawai haka baka sake shi ba kaga kuskure na farko da mutane suke fadawa kenan wajen fasara wannan hadisin amma kana zuwa cikin sahih muslim zaka ganshi tare da wannan karin bayanin da a isnadi guda aka rawaito da wannan karin bayanin da ibnu mubarak yake cewa fa kunna fa nara anna zalika kana ala hadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu malaman mun nuna mana cewa ma'anar shi shine zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana tunda su kuma ibnu mubarak sun rayu a zamanin da musulunci ya riga ya gama yaduwa ne ya yadu ba a bukatan kowa ya fita jihadi an samu waɗanda suke sun zama sojoji professionals ma'aikatan hukumar soja da tsaro suna da albashin su suna da makaman su suna da rundunonin su suna da komandojin su ana aje su ne kawai inda ake cewa as-sughur iyakokin musulunci dan su hana kafirai kawo farmaki amma a cikin kasar musulmai ba a bukatan jihadi a lokacin jihadin da ake bukata shine karantarwa da ilimi da wa'azi da sauransu to wanda ya rayu irin wannan lokacin na zaman lafiya to shi baya cikin wannan matsalar koda bai jihadi ba amma wanda ya rayu a lokacin da musulmai suke da bukatar jihadi to wajibi ne jihadi ko kuma in bai samu halin yi ba in yana daga cikin masu uzuri ko masu matsala ya zama zuciyarsa tana riya masa ina ma ya samu halin yin jihadi idan bai iya wannan ba to shine za a iya lissafin cewa yana cikin munafurci ina fata mun gane wannan zamu zo a gaba insha Allahu a ta'aliqin da zamu yi ga wasu maganganun da zamu dauko daga littafin الجهاد والفرق بينه وبين الفوضى لما جوا سكارة كارم بياني لغا شيخ الإسلام ابن تيمية قم دم على ون حديثي إن شاء الله كما يدى يتتونا أكنشي أجكين مجموع الفتاوى مجلد ديك بعد أمسوشي أكن تنبيون سكشافي جهادي والله تعالى أعلم كما يدى مكام بطا أسلم حديثي ينا أجكين لتافة سيو مسلم أجكين كتاب الإمارة الإمام أبو داود شما يفتن دشي دا الإمام النسائي الدكة لتفنش قدابيو الكبرى دا الصغرى سا الإمام البيهكي أتكي لتفنش أسنان الكبرى هكا الإمام أحمد أتكي مسند هكا الإمام أبو بكر ابن أبي عاصم أتكي كتاب الجهاد ابن أبي عاصم من كتاب السنة هكا كما الإمام البغوي حسين الأم مسعود أتكي شرح السنة دا ابن عساكر الدمشقي أتكي تاريخ دمشق da dai wasu wurare daban-daban Allah ubangiji ya gafarta musu gabaki ɗayan su wallahu ta'ala a'lam sai malam yace faslu wala yatimmu aljihadu illa bil hijra jihadi gwagwarmaya ba ta yiwuwa sai da kaura walal hijratu wal jihadu illa bil imani ita kanta hijira din kuma da ita da jihadin su biyun kuma ba sa yiwuwa sai da imani والراجون رحمة الله هم الذين قاموا بهذه الثلاثة ما سني من رحمة الله سني سكا أيك تودن ما أيك غداؤك هجرة دجهادي دإيماني سكا فاري إيماني سنن سكي هجرة سنن سكي جهادي قال تعالى الله بنجي سبحانه وتعالى يكتوى إن الذين آمنوا وجاهدوا وهاجروا إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم للنوطن لسكي آمنا دا الله مؤمنين النفرقوا والذين هاجروا كما سكي كورا وجاهدوا في سبيل الله سكي جهادي دن تغ كلمة الله أولئك يرجون رحمة الله waɗannan suna neman rahama Allah ne wallahu ghafurur rahim Allah ubangiji kuma dama yana da gafara da rahama a cikin suratul baqara wa kana wa kama anna al-imana fardun ala kulli ahadin kama yadda imani yake farilla akan kowa ba fardu kifaya bane shi fardun ne alal a'yan fa fardun alayhi hijratani kuma wajibi ne farilla ne akan mutumin da yayi imani yayi hijira guda biyu fi kulli waqtin a kowane lokaci wajibi ne zan ya kaurecewa abubuwa guda biyu na farko hijratun ila Allah azza wa jalla bil tauhid yayi kaura zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ta hanyar dayanta Allah ya tashi daga cikin shirka ya koma tauhidi wal ikhlas yi kaura zuwa ga Allah ta hanyar yin aiki ka tsokan dan Allah, dan Allah kawai zaka yi aikin ka, wal inaba da kuma maida al'amarinka zuwa ga Allah, wat tawakkul da dogaro da Allah, wal khawf da jin tsoron Allah, jin tsoron azaba Allah, da jin tsoron kamun Allah, da jin tsoron talala da Allah yake, war raja da kuma sarai wajen samun rahama da gafara da ainihin tsira daga fushin Allah, wal mahabba da kuma kaunar Allah subhanahu wa ta'ala, wat tauba da kuma tuba daga zunubai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan ita ce hijira ta farko kenan, wa hijratun ila rasulihi bil mutaba'a. Sannan mutum ya kaura ya koma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen biyayya, ya zama manzon Allah yake wa biyayya ba wani ba. Walin qiyadi li amri da kuma kaura ta fuskar ciratuwa zuwa ga umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wat tasdiq bi khabari da kuma kaura zuwa ga gasgata labaran da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama yake bayarwa. Wa taqdimi amrihi wa khabarihi ala amri ghairihi wa khabarihi da kuma sanya a labaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama sama da labarai da umarnin wani. Manzon Allah ya bada labari, wani ya bada aka san shi, to na manzon Allah za a gaskata. Manzon Allah ya bada umarni, wani ya bada aka san shi, to na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi za a nafaza, shi za a yi aiki da shi. Yace fa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wannan shine ma'anar cewa wanda ya kaura zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to sakamakon shi yana ga wannan aiki da yi. Kaura zuwa ga Allah shine tauhidi da ikhlasi da inaba da tawakkuli da tsoro da raja'i da tuba da sauransu. Kaura zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma shine biyayya gare shi da ciratuwa zuwa ga al'amarinsa da gasgata shi da fifita zancensa da umarninsa da labarinsa akan nukuwa da kuma kaunarsa. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, wanda ko ya kaura ya koma neman wata duniya da yake so ya samu, aw imra'atin yatazawwajuha, ko ya kaura ya bar addini ya koma yana yin wani abu, yana bin umarnin wata mata da yake so ya aure ta, tare ba shi da addininsa, tare ba shi da biyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi, sakamakon shi yana iyakan wannan abin da ya kaura dan shi duniya ko mace iya abin da zai samu kenan. Wannan hadisi ne sananne, hadisin Bukhari ne da Imam At-Tirmidhi da Imam An-Nasa'i a cikin As-Sunan Al-Kubra, sai kuma Ibn Khuzaimata Imam Al-A'imma shi ma ya fitar da shi a cikin littafin sa As-Sahih rahmatullahi alaihim ajma'in. Wa farada alaihi jihad nafsihi fi dhatillah, Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta ma bawa cewa bawa ya gwagwarmaya da kansa, fi dhatillah game da zatin Allah, game da bin Allah, wa jihad shaytani ya kuma yi gwagwarmaya da shaytanin kansa, fa hadha kulluhu fardu ainin, da jihadin da zaka yi na bin Allah, jihadin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da jihadin yaki da shaytanin ka, wannan kowa sai yayi wa kanshi, la yanubu fihi ahadun an ahadi, wani baya wakiltar wani. Wa amma jihadul kuffari wal munafiqin, jihadin kafirai ko da munafikai, wannan gwagwarmaya da za a yi da su da wa'azi har a kai ga bugi in buga ta bangaren kafirai, fa qad yuktafa fihi bi ba'dil ummati idha hasala minhum maqsudul jihad, to ana iya wadatuwa wasu su je wasu kuma su zauna idan an wadata da haka, kamar yadda Allah yake fada cewa ma kanal mu'mina li yunfiru kafa, bai yuwa mu'mine gaba ɗaya su fita jihadi, bai yuwa, bai yuwa kuma duka su tafi gaba ɗaya su zama manoma, ko duka su zama gaba ɗaya yan kasuwa, ko duka su tafi aikin gwamnati, dole ne a raba wasu su wannan wasu su wancan. To kaga yanzu wannan yana fassara maka cewa can ma'anan mallam yagzu din nan ba ana nufin kowa sai ya je jihadi ba kenan, irin na yaki, a'a duka nau'o'in jihadin nan kala daban-daban, kowa ya zama yana da wani jihadi da yake yi a ciki. Ina fatan mun gane wannan. To a ciki kuma shine yake faɗa mana yanzu akwai fardu ainin, wanda dole kowa ya yi jihadin tauhidi, jihadin bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, jihadin yakin shedanin ka. To wanda da ya iya waɗannan, to yayi abin da yake fardu ainin a kansa. Abin da ya karu, gurgudan karuwarsa zai zama da gurgudan bukata. Shine ana bukatan wanda za su jihadin munafikai da kafirai, idan mutum ya samu imkaniyar da ake nema, to sai ya shiga cikin wannan. Da farko imkaniyar lokaci, imkaniyar karfi da ilimi da tarbiyyar da ake bukata ko training wanda za a yi wannan jihadin. Idan ya samu wannan to sai yayi. To idan yana daga cikin irin waɗannan, idan bai yi ba yayi laifi. Kamar yadda ya faru da waɗancan wa da khulifu, suna da karfin zuwa jihadi, ana da bukatar su a cikin sojojin musulunci, kuma su da kansu ma suka fada kamar yadda shi Kabu dan Malik yake fada, yace ban ma taba samun wadata na abun hawa da guzuri irin wannan lokacin ba, amma kawai nake tafiya. To kaga sai zama sun yi laifi. Amma kuma a daidai lokacin kuma akwai wanda suke masu uzuri kuma an kyale su. Da haka kowa zai abun zai wajaba akan mutun ne da gurgudan takasa da gurgudan bukatu wadda al'umma take zuwa gare shi. Kamar yadda shi ma mai jihadin nafsi din da jihadin shaytani, abun da ya ki a ciki ya samu gazawa a ciki, to ya samu matsala a ciki. Kamar yadda muka ji a baya cewa wanda yake da ilimi in bai karanta ba, to yana daga cikin wadanda Allah ya musu tofin alatsi ne. Innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, zuwa karshen aya. To kaga kowa za a yi mishi hukunci ne gurgudan shi ala mustawal fard, kafin a yi mu al'umma hukunci gaba daya ala mustawal umma. Ina fata muna ganewa. Sai malam ya ci gaba da cewa faslun, ga wata gaba, wa akmalul khalqi indallahi man kammala maratibal jihadi kullaha, mafi daukaka a cikin halittu a wurin Allah, a cikin bayin Allah, shine wanda ya iya cika gaba daya waɗannan matakan jihadin guda 13. Daukakan mutum tana samuwa ne a wurin Allah da gurgudan yanda ya cika waɗannan jihadi har kala 13 da muka ji. Wal khalqu mutafawituna fi manazilihim inda Allah, dama bayin Allah suna da zarceceniya a wajen matsayinsu da daukakarsu da darajarsu a wurin Allah, ba iri ɗaya bane. Tafawutuhum fi maratibil jihadi, wannan zarceceniya tana faruwa gurgudan zarceceniyar da suka yi wa junansu ta fuskar jihadi din nan. Walihadha kana akmalal khalqi wa akramahum ala Allahi khatimu anbiya'ihi wa rusulihi, dan haka ya zama mafi daukakan halittu, mafi karama a wurin Allah daga cikin bayin Allah gaba ɗayan su, mutanansu da aljanu na farko su da na ƙarshe shine manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Fa innahu kammala maratibal jihadi, dun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya cike gabaki daya waɗannan matakan na jihadi. Wajahada fillahi haqqa jihadi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi gwagwarmaya, iyakar gwagwarmaya don Allah. Wa shara'a fil jihadi min hini bu'isa, kuma ya fara jihadi ne daga ranar da aka aiko shi da wahayi, ila an tawaffahu Allahu azza wa jalla, har zuwa ran da Allah ya dauki rayuwarsa. Shekara 23 nan gaba daya a cikin jihadi yake. Fa innahu lamma nazala alayhi, tun sa'ad da Allah ya saukar mishi da ya ayyuhal mudaffir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, Allah ya ce mishi ya ayyuhal mudaffir, ya kai al mudaffir. Al mudaffir malamai suka ce ma'anar shi ko dai zama an-na'im, an-na'im fi thiyabi, wanda yake bacci da wani abu da ya lullaba. Asalin al mudaffir al mutadaffir ne, domin tadaffara ne, to amma sai aka yi idgamun su ya zama al mudaffir, ne kun al muta aka cire ta wannan. Ko dai zama ma'anar shi wanda yake yayi lulluba da tufarsa yana bacci a cikin su, bai cire kayan shi ba, kamar yadda Ibnu Abbas ya fassara, haka al imamul Tabari ya ruwaito a cikin tafsirin sa da shi da Ibn Abi Hatim a cikin nashi tafsirin. Wasu kuma suka ce al-mutadaffir ma'anar shi ai al-mutadaffir bin nubuwa, ya kai wanda muka lullaba mishi annabta, ba wai sai zama ba lullubi wanda ake gani na zahiri wanda mutum yake lullaba da shi ba, al-mutadaffir bin nubuwati wa asqaliha, wanda muka lullaba masa annabta da nauyace nauyacenta inna sanulki alayka qaulan sakila kina wannan akwai hadisi na kissa sauka wannan aya wanda muslim ya fitar da shi hadisi ne ingantacce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tafiya sai yaji ana kiran sunansa bayan wancan wahayi da aka mishi na farko na ikra bismi rabbikal ladhi khalaq yana tafiya a cikin abin nan fijaji makka sai ji ana kiran sunansa ya waiga bai ga kowa ba gaba da baya bai ga kowa ba sai an sake cewa ya muhammad da ya daga ido sai ya ga mala'ikan nan jibril alaihi salam ar-ruhul amin bashi sama bashi kasa sai hankalin shi ya tashi ya kwana ya koma gida shine mala'ikan ya bi shi yana mishi wannan karatun ana gama karanta mishi wannan karatun ya kabbara ya miƙe ya fara wa'azi daga nan manzo Allah ya fara wa'azi bai daina ba bai daina gwagwarmayar jihadi ba har numfashin shi na ƙarshe Allah ya ce mishi qum fa anzir ka ji umarnin da aka mishi din qum fa anzir ka tashi ka yi gargadi ka musu gargadi akan su bar shirka su yi tauhidi su bar bid'a su bar maguzanci su bar kashe ƴaƴansu su bar yaƙe-yaƙe na banza da duk wannan barnar da suke wa rabbaka fakabbir ubangijinka kuma ka girmama shi to yana tashi koyi wannan kabbara ya fara aiki wa thiyabaka fatahhir kuma ka tsarkake tufafinka ma'anar tsarki anan ya buda fassara iri daban-daban ko dai tsarkakewa da nufin yin tsafta wannan da aka sani ta dabi'a ko kuma wa thiyabaka fatahhir ay fatahhirha min adh-dhunub domin yana daga cikin al'adar larabawa idan mutum yayi laifi sai ce dan nasa saubahu ya lalata tufarsa ko da kuwa ba abu ne da zai bata tufarsa a zahiri ba wa thiyabaka fatahhir ay wa tahhir nafsaka min adh-dhunub kabar ka tsarkake binnan dinka rayuwarka daga zulubai ta hanyar tuba ta hanyar guje ma barna ta hanyar kin yin mulabasa da barna ko kuma fasara shi wa thiyabaka fatahhir fasara ta uku la yakun thawbaka muktasaba harami kar ya zama tufar da ke jikinka sutura ce wanda ka same ta ta hanyar dukiyar haram shi yana daga cikin ma'anar wa thiyabaka fatahhir kamar yadda ibn abbas ya fasara a cikin riwayar al-imam at-tabari kar ka sa tufa ta kwaci ko ta sata ko wanda aka siya da kudin sata ko da kudin caca ko da duk wani kudi na haramu kar ka saka musamman wanda zai zama haramun ne haramun kai tsaye domin akwai haramun iri biyu akwai haram bil asbab akwai haramun bizat a cikin dukiya dukiyar sata da fashi da riba da sauransu wannan su ake ce ma haramun bizat haramun fi zati haramun ne ita kanta dukiya ko kuma haramun bil asbab wanda wani dalili ne ya maida dukiya haram wani dalili ne ba ita kanta asali ba haramun bane kamar wanda yaje kasuwanci da abin da aka hana siyarwa kamar mutum misali ya saida dan shi ko ya saida giya ko ya zama shine abin nan mai otal gidan fasikanci da barna kaga kasuwanci asali halas ne amma abin da ya kasuwanci da shi shine haram to wannan haramun ne bil asbab ya bambanta da haramcin wanda dukiyar ba ta ka bace ta wani ne ka kwaci ta hanyar sata ko ta hanyar fashi ko ta hanyar diban dukiyar gwamnati idan mutum mai mukami ne wannan shine haramun bil zawat wannan shine Imam al-Bukhari yake cewa idan mutum ya tuba daga cin irin wannan dukiyar wajibi sai ya maimaita da masu ita wajibi ne sai ya mayar in ya tuba amma wancan haramun bil iktisab idan mutum ya tuba zai iya ci gaba da mallakar dukiyarsa amma ya zama ya tuba ya daina yin wannan kasuwancin wallahu alam to wa thiyabaka fatahhir kenan dukiyarka kai zama tufanka ko dai zama kar ya zama tufanka akwai datti kar ka zama kazami ko kuma ka tsarkake zuciyarka da ayyukanka ko kuma ma'anar shi ka tsarkake wato tufanka kai ya zama tufanka ka same shi ne ta hanyar zalunci ko ta hanyar dukiya ta haram duka wannan fasarori ne tabbatattu daga malaman farko to tun daga nan yace shammara an saki da'awa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zage damtse wajen kira zuwa ga Allah wa qama fi zati llahi atamma qiyamah ya miƙe dan al'amarin Allah cikakkiyar miƙewa wada'a ila Allahi laylan wa nahara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dusa kira zuwa ga Allah tsawon dare da rana sirran wajihara a buye da a fili walamma nazala alaihi yayin da Allah kuma ya saukar mishi da fasda bima tu'mar ka fito kai kururuwa shine fasda ka yayata abinda aka umurce ka da shi daga nan kuma fasada bi amrin llahi ya fito ya bayyana al'amarin Allah la ta'khuduhu fihi lawmat la'im baya jin tsoran mai zargin mai zargi fada'a ila llahi sagira ya kirayi yara kanana zuwa ga Allah wal kabira ya kirayi manya wal hurra ya kirayi ƴaƴa masu ƴanci wal abda ya kirayi bayi marasa ƴanci wal zakara ya kirayi maza wal unsa ya kirayi mata wal ahmara ya kirayi jajayen fata wal aswada da bakaken fata wal jinna wal insa ya kirayi mutane ya kirayi aljinnu salawatullahi wa salamuhu alayhi fil akhirati wal ula walamma sada'a bi amri llahi wa sarraha li qawlihi bid da'wa wa nadahum bi sabbi alihatihim yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kira ya fara wannan bayyana umarnin Allah din to haka yi dinga bayyana kira zuwa ga da'awarsa a ko ina baya jin tsoron komai yake raye su ta fuskar bi sabbi alihatihim da zagin allolinsu to wannan tabiri ne da yadda mutane suke fada kuma abinda ake ce ma zagi concept ne na al'ada wato kalma ce da al'adan mutane me ake ce ma zagi to shine zagi din in ka zo ba da hikaya akwai zagi wanda yake zagi da ka ci kaza kaza kazanka akwai kuma abinda ba irin wannan bane amma mutane suna kallon shi a matsayin zagi yanzu aka ce misali wani yana zagi shugabanni tayi bai taba ce wani shugaba ka ci kaza kazanka ba amma magana yake fara ta aibatawa ko nakasawa ko cin mutunci ko abin da ke musu zafi irin yanda misali yan dariƙa suke cewa yan izala na zagan musu iyaye ba taba kama sunan wani uban wani dan dariƙa da aka ce ya ci kaza kazan shi ba amma an faɗi maganar da a al'adance to suna kallon ta matsayin zagi to haka su ma a jahiliya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka karanta hadisi baya lam yakun sabbaban wala shattaman wala fahashan a cikin hadisin musulunci baya zagi baya aibata mutane baya ci musu zarafi bai taba yi wa kowa haka ba amma ya ci gaba da ambaton allolinsu ne da abubuwan da suke mai da allolin ba a bakin komai ba kamar fadin Allah da ya bada labari innal ladhina tad'una min dunihi ibadun amsalukum ai waɗannan da kuke kira min dunillahi kuma bayan Allah ibadun amsalukum su ma bayi ne waɗannan katakai da kuka sassaka ko waɗannan mutane ko aljanu ko shan da kuke kira su ma bayi ne da Allah sai su ce yanzu wannan lata yanzu ita ma baiwa ce sai su ihu cewa an ci zarafinta da Allah kuma yake cewa misali in yada una min dunihi illa inasan wa in yada una illa shaytanan marida duk abin da suke kira kuma bayan Allah mata yayi ne fa lata uzza manata duk wannan sunaye ne na mata ma wa in yada una illa shaytanan marida ba abin da suke kira sai wani shedani wanda yake kangarare da fadin Allah ire-iren wallazi yatad'una min dunillahi la yastati'una nasrakum abinda kuke kira kuma bayan Allah ba zai iya taimakon ku ba wala anfusahum yansurun kai ba ma zai iya taimakon kanshi ba sai su ji haushi sai su ce an zagi allolinsu haka wa ma yatabi'ul ladhina yad'una min dunillahi shuraka in yabtaguna illa dhanna wa inhum illa yakhrusun in yattabi'una ne ko yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun Allah ya ce abinda suke kiraya kuma bayan Allah ba komai bane illa abin shirka kawai babu abin da suke bibiye wa sai zace-zace kuma duk abin da suke yi kantafi ne ya khurusuna kharas ne kawai kantafi ne masoma asara ba su da tabbas akan abin da suke ire-iren waɗannan ayoyin su ne mutanen Makka suka dinga fassara da cewa saffaha alihatana ya wulakantar da allolinmu wa sabba abaana ya zagi iyayenmu amma manzo Allah bai taba zagin kowa ba dan dama kuma mu lura jama'a in dai wa'azi zakai to abinda ake wa'azi da Allah ya fada kul innama unzirukum bil wahyi ba a wa'azi da zagi ya kamata mu gane wannan din ka ji mirme wa'azi yana zagi to ya sauka daga kan asalin hanyar wa'azi ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko mun zafin zunubin da akai kana iya tashi kaka dai kaka bashi waje ba wa'azi bane kuma kul innama unzirukum bil wahyi Allah yace ina kiran ku ne ina muku gargadi da aya da hadisi amma ba a yin wa'azi da zagi komai zafin matsala dan lokaci mai wa'azi na iya daukan caji kaji yayi asharko to wannan yayi oba caji jama'a sai ai fata Allah ya gafarta mishi Allah ya dawo da shi kan hanya shi ma yana buƙatar wa'azi Allah ya tsare mallan ya ci gaba da cewa wa iba wa aibi dinihim da kuma ya aibata addinin su ya bayyana aibin da ke cikin addinin su na bautar gumaka din nan washtadda azahum lahu su kuma suka tsananta cutarwar su gare shi waliman istajaba lahu min ashabi suka cutar da shi suka tsananta kuma suka cutar da mabiyansa suka tsananta musu wanaluhu wanalahum bil alwa'il adha suka riskar da cutarwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka riskar da cutarwa ga jama'ar sa sahabban shi wa hadhihi sunnatullahi azza wa jalla fi khalqihi wannan ita ce kuma tafarkin da Allah yake gudanar da rayuwar al'ummar sa bayin sa kama kala ta'ala kamar da Allah yake cewa ma yuqalu laka illa ma qad qila lir rusul min qablik ba za a fada maka wani abu ba sai abinda ya zama an taba fada wa wasu annabawa kafin kai wato irin na ƙaryatawa na cin mutunci na yin abin nan kage da sharri babu abin da za a fada maka sabo ma yuqalu laka illa ma qad qila lir rusul min qablik ba za a taba fada maka wani abu ba sai ya zama an fada ma wasu annabawa kafin kai da haka maimaitawa ne Allah yana faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan maganganun ne dan ya kwantar mishi da hankali saboda hankalin shi ya tashi falallaka bakhi'un nafsaka ala athari in lam yu'minu bi hadha alhadisi asafa hankalin shi ya tashi ya zai akawa mutane irin wannan kikkiawan addini kuma shi a matsayin shi na amintacce a cikin su laqimtumuhu amina alqawmi fi sigarin wa mal aminu ala qawmi min mutahi kuma su kiyadda sannan kuma bayan su kiyadda su kibarin shi ya faɗa hankalin shi yana tashi har kaman zai mutu saboda bakin ciki shine falallaka bakhi'un nafsaka ala asari zaka ji ka kashe kanka dan bakin ciki to shine sai Allah yake ta bashi labarin annabawa an cewa annabawa ne kaza an cewa annabawa ne kaza shine Allah yake cewa lin sabbita bihi fu'adak dan mu kwantar maka da zuciyarka ka gane cewa a to ashe ba kai na faru ba dama sunna ce ta tsakanin masu gaskiya da marasa gaskiya sai an yi wannan gwagwarmaya Allah kuma yace wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatinal insi wal jin haka muka sanya wa kowane annabi abokin gaba shedanin cikin mutane da shedanin cikin aljanu yuhi ba'duhum ila ba'din ko zukhrufal qawli ghurura akwai maganganun da dama da malaman tafsiri suka yi akan wannan game da na farko dai shedani da aka ce anan wa kadhalika yadda ka ji dinnan Allah yace ja'alna haka muka sanya likulli nabiyyin da duk wani annabi aduwan muka sanya mishi wani maki wannan yazo da ifradi ne a matsayin ismul jinsi ba wai yana da maki kwaya daya ba ismul jinsi ne makiyan za su iya zama da yawa ina fata mun gane wannan aduwan shayatinal insi wal jin wannan abokan gaba za su zama shedanu ne shedan a wannan wurin yana nufin kamar da yake a cikin dantar larabawa shine kullu mutamarridin min insanin aw jinniyin aw dabbatin ana yace mishi shedan duk wani kangarare duk wani fandarare duk wanda ya saba wa kaidar rayuwa a cikin mutane ko a cikin aljanu ko a cikin shedanu amin ko a cikin dabbobi sunan shi shedan to sai Allah yace shayatinul insi wal jin sai wasu malamai suka ce abinda yake nufi shine takaddaran cikin mutane suna da alaka da takaddaran cikin aljanu yuhi ba'duhum ila ba'd zukhrufal qawl bangaren nan suna gaya ma wadancan bangaren zukhrufal qawli alwahyu anan alkalamul khafi suna sirranta musu zancen da ba kowa ke jin shi ba sai su zukhruf kuma wato duk wata magana wadda dama ta ƙarya ce za a yi mata kwalliya da haka kace mata zukhrufal qauli ghururan wannan mansubi ne alal masdariya ay yughrunahum qaulan ghururan ko kuma ya zama mansubi ne alal hal zukhrufal qauli hal ghururi suna zayyana musu mugun zance a lokacin da suke fatar da su zance ne asalin shi mara kyau da haka ba za a fade shi kawai ya samu shiga ba sai an mishi kwalliya shine ma'anar zukhruf na fata mun gane wannan to shedanin mutane da shedanin aljanu shine Ibn Kathir yake cewa idan shedanin mutum ya gamu da shedanin aljani sai shedanin aljani ya ce mishi ga yadda zaka bi ga yadda zaka bi ka batar da mutumin nan sai ya bashi sirrin batar da mutane ko kuma shedanin da ke cikin mutane wannan da aka ce kowa yana da qarin to sune shayatinul insi da kuma shayatinul jinni kangararru wanda suke kangarar da suke batar da mu'minan aljinnu ai kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane mutum yana da wani shedan da ke batar da shi ko to sune shayatinul insi ba wai asalin mutane ba a shedanin da ke cikin mutane masu batar da mu wanda manzo Allah ya ce shi Allah ya ce maki shi akan nashi ya musulunta ko a ta riwaya cewa Allah ya ce maki shi akan shi baya mishi umari da komai sai kyakkyawan aiki ko to sauran shedanin mutane da suke shedanin aljanu wanda ke batar da mutane suna da ƴan uwansu shedanin shedanu kenan wanda suke batar da mu'minan shedanu idan suka hadu a gidan shedanci sai kowa ya dinga ba ɗayan sirrin yanda ya batar da wani yace ai ni na batar da wani ta hanya kaza kai maka ba haka kamar yadda misali ƴan kasuwa suke ba kansu sirrin kasuwanci ƴan makaranta suke zama su yi tutorial kowa ya ba ɗayan sirrin yanda yake a musu tambaya ko a solve wasu problems ko to shine ma'anar yuhi ba'duhum ila ba'd bangaren shedanin da ke batar da mutane da su da bangaren shedanin da ke batar da mu'minan aljanu suna gaya wa junansu sirrin yanda ake batar da mutane kowannen su zai shiga gaba ta ka'in da na'in da masu bin gaskiya wallahu a'lam duka waɗannan wujuhu ne daga cikin fassarar malaman farko malin ya ci gaba da cewa Allah ya ce wa kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bih bal hum qaumun tagut Allah dai ba da labarin cewa mutanen annabuwa ne ga abin da suka mishi mutanen annabi Nuhu annabi Zakariya annabi Salihu annabi Isa annabi Musa duk annabawa idan ka bi tafarkin tarihin su a cikin Al-Qur'ani zaka ga Qur'ani ya ba da muhimmanci wajen ba da labarin gwagwarmayar da suka shani gwagwarmaya da su da azzaluman zamanin su irin bala'in da suka fuskanta kokarin da aka yi na kawo musu tarnaki gaddama da taurin kan da kafiran zamanin su suka kawo musu kin an san gaskiya kalle annabi Musa wanda kusan kissar shi ta fita kowane annabi yawa a cikin Al-Qur'ani babu wani izifi sai ya zama akwai wannan labarin me yasa malamai suka ce saboda annabi Musa ya fi kama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta fuskar gwagwarmaya da kai da kowane annabi wajen yawan al'umma wajen irin tsagerancin da al'ummarsa suka yi masa wajen kusancin zamani tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi Musa a matsayin shi na annabin da yake da sabon shari'a a matsayin manzo Allah shi ma wanda yake da sabon shari'a da dai wasu wujuhu da ainihin wato malamai suka kawo wannan shi yasa ma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama ya fi cin ribar annabi Musa a Isra'i fiye da duk wani annabi shi ne dinga bashi shawara ya bashi mafita akan mas'aloli saboda yana da experience na gwagwarmaya da wata al'umma da take kama da ta musulmai to shi zaka ga kowanne izifi ka bi Qur'ani akwai labarin annabi Musa ko ina babu izifin da babu labarin shi zaka yi cewa kenan akwai labarin shi fiye da 60 a cikin Qur'ani to saboda wannan gwagwarmaya da suka sha to sai Allah ya yawaita kawo labarin ita kanta gwagwarmaya saboda shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama wannan ya taimake shi wajen iya fahimtar duk abin da ya faru to yanzu yana da wani tarihi da zai alakanta shi da shi cewa ai wannan ya taba faruwa ga annabuwa ne da ya faru da shi kuma yayaye me yayi kuma har Allah subhanahu wataala ya mishi tankiya akan kada yayi koyi da wani annabi shine wani annabi zannun annabi Yunus kenan ko mai kifi wa zannuni idh kharaja mughadiban fa ha idh dhahaba mughadiban fa dhanna allan naqdir alayhi fa nada fi dhulumati allah ilaha illa an subhanaka inni kuntu illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin allah yace ma manzo sallallahu alaihi wasallam wala takun ka sahibul huti kar ka zama irin shi wajen gaggawar yanke hukunci daukan mataki da ya shafi asalin annabtaka kafin Allah ya baka izini fita daga cikin al'ummarka ka ce ka yanke tsammani ba za su yi imani ba Allah bai ce ka fita ba saboda wannan ce ita ce abin nan wato gazawar da annabi Yunus ya yi Allah ubangiji ya kara mishi aminci da yarda ya fita kafin a bashi izini kuma mughadiban cikin fushi ko an riga da an fusata shi ya fusata da kafircin su amma duka sauran annabawa da Allah ya kawo labarin su Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ishara akan yayi koyi da su ne yayi koyi da su in banda shi wannan da aka istisna'i ta wannan fuskar to da haka sai Allah yake ce mishi wa kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasul yadda kaji labaran annabawan nan to babu wasu fa mutane wasu kafirai wanda wani manzo ya zo musu illa qalu sahirun aw majnun sai ya zama daga cikin kalmomin da zasu fada mishi na batanci sai an ce da shi sahirun ai boka ne ai sirce mutane yake aw majnunun ko kuma sai an ce mishi mahaukaci ne ba shi da hankali wannan bangare na aya sai Allah ya ce atawasau bihi sai ka dinga tunanin ko sun majuran su wasici ne cewa a dinga fadan haka Allah yake balhum qaumun taqul kawai mutane ne waɗanda suke masu dagawa masu wuce makadi da rawa ya zo a cikin riwayar Bukhari da Muslim cewa wannan ayoyi sun sauka ne a lokacin da mutanen Makka bayan da suka hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa'azi shikenan sai suka samu labarin ya ce to yanzu zai daina kula su amma zai dinga yin wa'azi idan an zo mausimi kiye suka je suka hada a darin naduwa cewa to ai shawara ya za ai kuma in yana wannan wa'azin ai countering din shi ai challenging din shi sai wasu ce to idan an zo a ce mawaki ne sai wani daga cikin manyan katirai shine Utba ya nike yake kai jama'a mun san waƙar Dure da Bunus Simma mun san waƙar Wane mun san waƙar Wane ya fadi manyan mawaka yace kuma mun san maganar Muhammadu ba irin wannan bace dan haka mun fadi wannan Larabawa za su yi mana dariya ce gaskiya ne ka a faɗi wannan to a ce makaryaci ce kowa ya san labarin shi ya san baya ƙarya ce to a ce boka ne ce to ai tana jika ne inda kaga boka yana yin ƙarya yana cakudawa da wata ƴan gaskiya bai yiwa a ce boka ne shi tunda an san baya yin ƙarya ko baya yin wani abu saddaban a wurin sai ya zama musu kamar lauyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce har yayi fushi ya tashi ya fita abin shi hawo suka ce to ko dai ya fara ban addini nan ne shi ma wannan babban jami'i na kafirai shine su Abu Jahl suka bi shi har gida aka je aka bashi hakuri shi bai kamata kana fushi ba ku ne manyan gari ku ake tsammani ku kawo karshen wannan matsala yace to shikenan ina ganin abinda zamu yi kawai shine tunda dai yana fadan magana wanda yake iya raba kan mutane ya raba kan miji da mata kan da da mahaifi kan aboki da aboki to a ce mai sihiri ne shi dan sihiri yana wannan aikin sai yi to gaskiya ne a ce mai sihiri ne shi sai aka tafa shikenan sai suka fito suna cewa ai sihiri yake ai ya samu motsuwa a kwalwar shi shine sai abin yadda mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya faɗi wannan magana cewa wa kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasau bihi bal hum qaumun taghut zamu dakata anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك